a hukuncin da ya zartar a yau da nan alkalin kotun tarayya da ke Lagos na Kulanzo Waibo ya ce laifin da ake zargin MFLA da aikatawa laifuka ne da doka ta bada umarnin ba da beli don haka ya bada belin MFLA akan kudi naira miliyan 20 haka shi ma wanda zai tsaya masa zai aje naira miliyan 20 tunda farko dai lauyan MFLA babban lauya Joseph Daudu da ya gabatar da bukatar belin ya ce wanda ake zargin bai aikata laifukan da ake tuhumarsa da aikatawa ba na mallakan bindiga da kuma alburusai wanda yake dai lauyan gwamnati Inkiro Jones ne bu ya ki amincewa da bada belin tsohon gwamnan babban bankin Najeriya bisa hujjar cewa ba samu takardar neman belin daga lauyan ba akan kari sai dai alkalin kotun ya ce kotu na da shaidar cewa sun samu don haka da zarar MFL ya ji ka'idojin bada belin ya kamata hukumar DSS ta sake shi ya koma gida tare da tabbacin cewa ba zai tsere zuwa kasashen waje ba to ko me yayi masana harkokin shari'a za su ce game da wannan tuhuma da bada beli da aka yi wa MFL ka dai barista Abdullahi Inuwa
kullum sai mun shi ne doka wanda irin kotu doka ne suke Najeriya tana karkashin ta to a karkashin kundin tsarin mulki duk wani wanda yake tuhuma da laifi doka ta kudurta shi ga mai laifi ne har sai an tabbatar da yayi laifi kuma an tabbatar an same shi laifi sannan a masa hukunci to bisa wannan kudiri na doka na wanda duk wanda yake dauka to ana kiransa presumption of innocence bisa wannan shi ne yasa ake bada beli sannan doka kuma wanda take gudanar da tafiyar da shari'a na laifi wato administration of criminal justice act ita ma ta bada wadansu ka'idoji na duk wanda yake tuhuma da laifi mai karba zai shi shigewa shaidun mai gabatar da kara ba sannan ba zai aikata wani laifi ba zai kawo wanda za su karbe sa wanda kuma sanannu sanan dole su ka'idoji da aka kotu ta zayyana ya cika wannan ka'idoji to za a iya bada belin sa bisa wannan tunda ba a tabbatar da ya laifi ba har sai karshen shari'a
kwanaki fiye da 40 kenan dai da hukumar tsaron cikin gida ta DSS ta kama ya mifale bayan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da shi daga mukaminsa na gwamnan babban bankin Najeriya da farko dai bisa zargin cewa yana da hannu wajen samar da kuɗi ga 'yan ta'adda amma sai daga baya hukumar ta DSS ta gabatar da sabon caji na mallakar makamai to ina magana zargin da ake wa MFL cewa yana samar da kuɗi ga 'yan ta'adda har ila yau barista Abdullahi Inuwa ya ƙara haske
kai wannan shi ma mahallin sa daban yanzu mahallin da ake yin tukunna na wannan abin da shugaba da aka ko kuma tuhuma da ake aka tume shi a wannan kotun an ba da belin sa akan wannan dole su tuhuma kuma da daban da za a saki ni to ita ma an je in har akwai bukata ya ci makaidoji to za a iya ba da belin sa kamar yadda na faɗa wannan babban batun shi ne ana gudurta shi ba mai laifi bane cikin yanda shari'a ta kasance
a lokacin da aka gurfanar da shi a kotu a yau dai MFL na sanye ne da wata jallabiya fara-fara babu hula a kansa rike da wasu fala-falai tare da rakiyar mai ɗakin sa bayan da aka kawo shi a harabar kotun a cikin wata mota kira Helios ta jami'an tsaron cikin gida ta DSS Babangida Supreme Murya Amurka daga Lagos.